sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na asubahi yau Juma'a 14 ga watan Yuli na shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam, me kana labarin namu na yau suke cewa?
To Aisha, shugaban Russia Vladimir Putin yayi wa mayakan kungiyar Wagner tayin damar ci gaba da aiki a Russia bayan tawayen da suka yi wa shugabannin sojan kasar. A gefe guda kuma an kwar wani janar dan Russia dake kula da dakarun dake fafatawa a kudancin Ukraine bayan da ya bayyana matsalolin da dakarun suke fuskanta. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da babban jami'in diplomasiyyar kasar China Wang Yi a kasar Indonesia.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa Majalisar Tarayyar Najeriya ta dau matakin farko na samarwa al'ummar kasar saukin cire tallafin man fetur.
Gwamnati kowace irin gwamnati ce tana buƙatar ta samu hanyoyin basussuka masu inganci wanda ba zai takura mata ba. Amma ba kowane bashi ba ne ya kamata su ci. Ya kamata a tabbatar da cewa duk wani bashin da aka ci ana zuba shi ne ta hanyar ƙara bunƙasa tattalin arziki.
To za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan koyaya al'ummar da ke fama da matsalar ƴan bindiga suke kallon kalaman babban hafsan hafsojin rundunar sojin Najeriya da ya ce babu batun sulhu da ƴan bindiga?
Turar da aka fara maganar sasanci da shi tsohon gwamnan jihar Zamfara ya yi magana ga kafafen sadarwa. Waɗannan 'yan ta'adda sun ƙara zafafa harkarsu, sun ji cewa za a bullo da wani sasanci daga gwamnatin tarayya.
Sannan muna tafa da shirin manuniya na Isa Lawal Ikra. Amma da farko, Maryam za ta fara da karanto mana kashin labaran na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Russia Vladimir Putin ya yi wa mayakan kungiyar Wagner tayin damar ci gaba da aiki a Russia bayan tawayen da suka yi. Putin ya faɗi haka ne a wata hira da aka wallafa da yammacin jiya Alhamis. Putin, wanda jaridar Kommersant ta Rasha ta yi hira da shi, ya ce wannan na daga cikin tayi akan abubuwa da dama da ya yi. A wata ganawa da kusan mayaka fiye da 30 da shugaban kungiyarsu Yevgeny Prigozhin a ƙarshen watan da ya gabata. Amma bayan kwanaki biyar mayakan na Wagner suka yi wa shugabannin sojan gwamnatin Rasha bore wanda aka dakatar. Sai dai tayin ya zo da sharaɗi. Dole ne mayakan su kasance a ƙarƙashin ikon komandansu na yanzu, wanda jaridar ta bayyana sunansa a matsayin Grey Hair. Putin ya kuma ce ya rage ga gwamnatin Rasha da majalisar dokokin ƙasar su fito da dokar da za ta ba da damar kafa rundunonin soja masu zaman kansu. A gefe guda kuma an sauke wani janar ɗan Rasha da ke kula da dakarun da ke fafatawa a kudancin Ukraine daga mukaminsa bayan da ya bayyana matsalolin da dakarunsa ke fuskanta, wani mataki da ke nuna barakar da aka samu a rundunar sojan ƙasar tun bayan tawayen da dakarun Yevgeny Prigozhin suka yi. Manjo janar Ivan Popov, komandan runduna ta 58 a yankin Zaporizhia, wanda ke da mahimmanci da Ukraine ke kokarin kwatowa, ya faɗa a wani saƙon sauti da aka turawa dakarunsa a daren Laraba cewa an sauke shi daga mukaminsa bayan wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojan ƙasar, wani mataki da ya bayyana a matsayin cin amanar sojojin Rasha da ke Ukraine. Popov ya ce shugabannin sojan ba su ji daɗin maganganun da ya yi ba game da ƙalubalen da dakarunsa ke fuskanta, musamman akan ƙarancin na'urorin da ke gano makaman artillery na dakarun Ukraine, lamarin da ya janyo hasarar rayukan sojojin Rasha da dama. Ga dukkan alama manyan hafsoshin suna gani na a matsayin wata barazana, kuma cikin gaggawa suka bada umarnin a kore ni, matakin da ministan tsaro ya sanya wa hannu cikin kwanaki, wato cikin kwana ɗaya kacal, a cewar Popov. Ya ƙara da cewa sojojin Ukraine ba su iya samun galaba akan dakarunmu ba, amma babban komandanmu shine ya kunna mana wuta ta baya, ya kawo mana koma baya a wannan mawuyacin lokacin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To Anan ba da jimawa Maryam zata karanto sauran labaran. Yanzu dai ga rahoton mu na farko wanda ke cewa Majalisar Tarayyar Najeriya ta sahalewa shugaba Bola Ahmed Tinubu rabawa ƴan kasar kuɗi naira biliyan 500 domin samun saukin radadin tsadar rayuwa sakamakon cire tallafin man fetur. Sannan kuma ya ciyo bashin dalar Amurka miliyan 800 daga bankin duniya don wadata kasar da abubuwan more rayuwa. Ka abin da kwararru a fannin tattalin arziki ke cewa a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Wannan amincewa da majalisar dokoki ta yi ya biyo bayan wasiƙar da shugaba Bola Tinubu ya aika masa ne inda ya ce buƙatar ta zama dole domin a yi gaggawan kawo wa ƴan ƙasa ɗauki don rage radadin cire tallafin man fetur. Don haka majalisa ta ba da umarnin ciro naira biliyan 500 daga ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi na naira biliyan 819.5 wanda majalisar da ta shuɗe ta zartar a watan Disamba na shekarar bara. Senator Diket Plan ya yi ƙarin haske kan amincewar majalisar.
Shi shugaban ƙasa ya kawo supplementary budget. Niyansa that wannan supplementary budget gara annufe wurare da zai rage wahala mayan Najeriya da aka samu ta dalilin cirewan tallafi mai da gwamnati take yi. Kuma na ga yana da zuciya ya shiga cikin wannan da sauri-sauri. Na san me yiwa bayan da mu muka approving supplementary budget din na san zai je ya fitar da abubuwan da zai taba rayuwar yan Najeriya a lokaci kamar irin wannan.
Ganin cewa baya ga izinin kashe naira biliyan 500 da aka amincewa shugaba Tinubu, majalisa ta sake amince masa ciwo bashin dalar Amurka miliyan 800. Sai na tambayi Senator Rufa'i Hanga daga jihar Kano ta tsakiya hujjar daukan wannan matakin.
Dukkanin su sa cin bashi, kuma cin bashi mai ma'ana. Za mu musu approve ya ci bashi saboda mun san gaya aikin da shi, kuma mun san halin da ya zo samu gwamnatin ba ko kwabo. To in dai bashi ya ci bashin bashi da muka san zai aikin, to ai mun yi wa kasar mugunta. Za a zo ba abin da za a yi wa gwamnatin jama'a aiki da su. Kuma mun san meyin aikin ne, kuma mu masu bin aikin ne, in ba aikin mun za mu sani, kuma shi ma ya san haka. Tunda mu da su karta san karne tare muka yi majalisa da shi shekara 30 da ta wuce shi shugaban ƙasa da kuma wasu daga cikin su. Saboda haka mu mun san ma'aikaci ne, mu kuma mun san daga sai yake zai aikin, kuma mun san ya zo ya samu ba ko kwabo an taba shi an cinye kudin an sace.
Ga kwararre a fannin tattalin arziki Ahmed Yusuf ya ce majalisa ta yi daidai da ta ba shugaba Bola Tinubu damar ciwo bashi.
Yibi ake samu tsakanin kudin shiga da biyan bukatun jama'a. Yawanci zaki ga mutane na bukata a biya musu bukatunsu da gaggawa, kuma arzikin da gwamnati take da kaman gulbi ne, yana kwararowa ne. To kafin yanzu mutane su suna son a biya musu bukatunsu yanzu. Shi yasa kowane lokaci gwamnati in ta biya ci bashi ta biya bukata sai ta karkata akalar wannan gulbin ya ci gaba da rufe wannan rije. Shi yasa kowane lokaci gwamnati, kowace irin gwamnati, sai tana buƙatar ta samu hanyoyin basussuka masu inganci wanda ba zai takura mata ba. Amma ba kowane bashi ba ne ya kamata su ci. Ya kamata a tabbatar da cewa duk wani bashin da aka ci ana zuba shi ne ta hanyar ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar.
Shugaba Tinubu ya ce za a ba 'yan Najeriya miliyan 12 kuɗi naira 8,800 duk wata har na tsawon watanni 6. Sannan za a raba takin zamani kyauta ga talakawa da ƙananan manoma. Su kuma manyan manoma za su samu rangwame a wani mataki na gaggawa domin daƙile illar janye tallafin man fetur. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran na biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da babban jami'in diplomasiyyar kasar China Wang Yi a kasar Indonesia a jiya Alhamis. Tattaunawar da Amurka ta ci na zaman wani bangare na kokarin daidaita dangantaka tsakanin manyan kasashen biyu. Blinken ya gana da Wang ne a gefen taron kungiyar ASEAN ta kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asia da ake yi a birnin Jakarta. burinsa shine a bude kofar kyautata hulɗa don fayyace muradan Amurka akan batutuwa da yawa da kuma yin gogayya yadda ya dace ta hanyar rage hadarin rashin fahimta a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller. Wannan shine abin da duniya ke fatan gani da Amurka da China, in ji Miller a cikin wata sanarwa. Ana kuma sa ran ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov zai halarci tattaunawar taron kungiyar ta ASEAN. Matan da ke aiki ko suka mallaki wuraren gyaran gashi da jiki sun tattara a birnin Kabul kwanaki biyu a jere a wannan makon don nuna rashin jin daɗin su dangane da wani mataki da gwamnatin Taliban ta ɗauka a kwanan nan na rufe wuraren kasuwancin su. Matan sun ce matakin zai tilasta wa iyalan da mata ne karfin gidan fadawa kangin talauci, kiran da masu zanga-zangar suka yi ga shugaban Taliban Hibatullah Akhundzada da kenan, wanda bayanai suka ce yana zama a kudancin lardin Kandahar, bai cika shiga jama'a ba kuma baya ganawa da mata. Umarnin da Akhundzada ya bayar na rufe dukkan masana'antun gyaran gashi na mata a cikin wata guda shine na baya-baya a jerin matakan nuna wariya da daularsa ta Islama ta bada, abin da ya sa Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suka ba Afghanistan laƙabin gwamnati mai nuna wariyar jinsi.
Labaran duniya kenan, Maryam Dauda ta karanto mana daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So yanzu kuma sai sauran rahoton mu na gaba. Yayin da wasu 'yan Najeriya suka fito suka bayyana bukatar sabon gwamnatin Tinubu ta nemi yin sulhu da 'yan bindiga, babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya Manjo General Taurid Abiodun Lagbaja ya shaida cewa har idan za a yi haka to ya zama wajibi a waiwayi mutanen da 'yan bindigan suka zalunta. Ga Hassan Maina Kaina da karin bayani a cikin wannan rahoton.
The criminal elements are proven to be incorrigible, and so the issue of amnesty has created avenue for them to regroup and reorganize to launch attack on our defenseless citizens.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General Taurid Abiodun Lagbaja, ke bayanin cewar 'yan bindiga daɗi na da wani kalar munafurci da ke caccanzawa tamkar hawainiya ta yadda batun yin sasanci ko afuwa ke basu damar ƙara fitarwa a wuri guda su ƙara kimtsawa sannan su ci gaba da ƙara kaddamar da afkawa mutanen da ban san hawa ba balle sauka, inda yake cewar ya umarci babban hafsa mai kula da kaddamar da harhare da ya duba ta yadda za ta tunkari wannan kalubalen tsaro a jihar Zamfara.
And I know that whatever happens in Zamfara has a telling effect on the contiguous states, especially Kaduna, Niger, Kebbi, Katsina state.
Na san duk wani abin da ya taba Zamfara to jihohin Kaduna, Niger, Kebbi da Katsina sai sun dandana kudin su. Don haka za a hada farmakin bai daya tsakanin dakarun runduna ta daya da ke Kaduna da mayaka runduna ta takwas da ke Sokoto, ta yadda in an afkawa 'yan bindigar daga kudu ba za su samu sukunin guduwa zuwa arewa ba, ko in afka musu daga arewan ba za su iya guduwa bangaren kudu ba. General Taurid Lagbaja ya ce abubuwa da dama ne suka haddasa matsalar tsaro a jihar Zamfara.
We have the farmer seller's crisis in Zamfara.
Farko dai ga rigingimun makiyaya da manoma, fadan kabilanci da sannan hankali ke samun gindin zama a jihar, batun tattalin arziki da ke da alaka da hakar ma'adinai da kuma dukkanin bangarorin ke dauke da makamai. Sannan ga yanayin jihar Zamfara abin ne mai wuyar sha'ani, musamman wurin kan iyakokinta da jihar Kaduna bangaren birnin Gwari. A saboda haka rundunar sojin Najeriya na nan na tsara yadda za ta yi wa matsalar kwaf daya ta hanyar kaddamar da babban farmakin bai daya a lokaci guda, inda babban hafsan sojan Najeriya ya kara nuna gazawar wancan batu na yin sasanci ko kuma afuwa ga 'yan bindiga daɗi. To ko mai azan farawan ke cewa Ibrahim Ahmed Janyau jagora ne na wata kungiyar da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara.
Tun da aka fara maganar sasanci da shi tsohon gwamnan jihar Zamfara ya yi magana ga kafafen sadarwa, waɗannan 'yan ta'adda sun ƙara zafafa harkarsu, sun ji cewa za a biyo da wani sasanci daga gwamnatin tarayya. Gwamnatin Abdulaziz Yari ya yi sasanci da farayi. Gwamnatin Bello Matawalle ya yi sasanci da waɗannan ƴan ta'adda. Shin me ya haifa a jihar Zamfara? Babban birnin jiha ta Gusau ana zuwa a kashe mutane a tafi da su. Gwamnonin mu na arewacin mu na maso yamma daga da su kuskura su ce mana wai za a yi sasanci da mutanen da ba su da wata manufa sai dai kashe al'umma. Ba ma goyon wannan magana kuma muna kan baka muna supportin din sojoji da kuma harsan harsoshi. Gwamnati ta fito ta yake su.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Hassan mai na kaina. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Dazuzzukan na in cikin tsaunuka suke muna da atilari ina tankokin mu na yaki suke masu silke me yasa ba a taba bin su
ai bata fara kamalu da yi ba ai yanzu rabi rabi ta yake ai yanzu dai ba mun ga kamalu da yi ba amma yanzu kowa na ji a kasar nan
masana tsara tsarin tsai da tsaro da malaman addini kenan ke tabbatar da cewa har yanzu fa maganar matsalar tsaro da targadan turgudewar tattalin arziki da sauran rina a kaba game da kidakidan ta dare a masa da tawon Najeriya kuwa kururuwar kumburin kwashe kafar juna ce ke kare kiba
ajiya madina ta sani ina PDP ina kuma dan shugaban kasa Obasanjo na yaki akidansa har kotu muka kai shi
shi kuwa shugaban jam'iyyar APC a Najeriya da aka ce ana yunkurin tugewa cewa yake babu wani mahaluki da sai jefa mishi fargaba
duk abin da sai na amince kuma za a yi rigima da ni a cikin shugaban jam'iyyar APC ba in Allah so ya da ba wani mahaluki da zai canza wannan ina ba zai tafi da idan dai
wadannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku ga cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk ranar Juma'a da Asusuba shiri na 126 cikin jerin shirin manuniyan da ke kwadayin ganin al'umma sun samu ci gaba me yiwa ci gaban kuma amma na makure matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa masana samar da sassaken da zai magance matsalar da ta riga ta zama wa kasar guba manjoyi hayashin kuma ritaya na cikin masana harkokin tsaron da ke ganin wajibi gwamnatin Najeriya ta yi taka tsantsan wajen sulhu da ƴan bindiga koda ko sun ce sun tuba
ina goyen bayan a ce ai sulhu da mutanen nan amma akwai sharuɗa da matakan da ya kamata a duba kafin ai sulhu na ɗaya shine ƴan bindigan nan sun dade suna banna sun ta gayyara wayansu sun kashe wayansu sun kona dukiyar wayansu ana cewa ai sulhu da su kuma abin da ake nufi shine su kawo makaman su sannan a nemi wani aiki a basu ko kuma a nemi wayansu ɗan kuɗaɗe a basu a ce su je su rike kansu to magana anan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa fa akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da ƴan uwansu a basu diyyansu akwai jadawalin irin dabbobin da aka kwata na mutane da gonaki da aka salwantar da gidaje da aka kona na mutane waɗanda yau za a biya ƴan uwansu wannan diyya gwamnati ta shirya
kai kana so yanzu ka ce sulhun dole sai ya dubi duka bangarori
a dole a dubi duka bangarori dan in ba haka ba kowa ma sai ya dauki makami ya je ya banna tunda ya san daga baya za a yi sulhu bayan an biya shi wani kuɗi kuma wancan abin da ya ci bilis
wasu na ganin ko ba a yi wannan tsananin tsauri na tsarin ko wannan bangare a duba ba ya kamata ƴan bindigan nan a zauna a lallashe su saboda sun gagari kundina kai da sun gagari jami'an tsaro
ni ban yi da sun gagari jami'an tsaro ba an dai kitin karin su ne akan irin tsarin da ya kamata a bi an bar su suna cin karin su ba babbaka domin yau dazuzzukan nan in cikin tsaunuka suke muna da atilari ina tankokin mu na yaki suke masu silke ba za su shiga su fafi mutanen duk inda suke ba daga minti 30 in suka bar inda suke bannan suka tafi an san hanyar da suka bi za a iya tarar da su a ce ai gashi sun tsaya za su sha mai ko kuma sun kai zangon da dama nan ne suke fakewa me yasa ba a taba bin su
game da maganar cinikin ciwo bashi a Najeriya kuwa masana tattalin arzikin su Alhaji Shaibu Idris Mikati ne ke gaya wa duniya cewa ba cin bashi ne matsala ba amma dai yadda Najeriya ke ciwo bashi ba zai haifa mata da mai ido ba
bashi hanji ne yana cikin kowannen mu kasashen duniya baki daya kasar Amerika ne kasar Britaniya ne kasar Jamus ce kowace kasa ana bin ta bashi saboda haka don ana bin Najeriya bashi ba wani sabon abu bane ba kuma wani abin da za a ce wai Allah wadare bane dan mun je mun ci bashi kama ne mu bashin ka samu a baka shi kanshi wata daraja ne wani mukami ne dan wani zai nemi bashin ya rasa to amma a kasar Najeriya da yake kasa ce wanda ta kanci bashi ko ta gyara asibitoci ko ta gyara makarantu ko hanyoyin jiragen kasa ko jiragen sama waɗannan ababe da ake ba lalai bane su tara kuɗin da za a iya biyan bashin saboda haka kuɗin Najeriya da take karba na shiga su ne ake amfani da su a biya bashi to a ka'ida bai kamata a ce kasa ta ciwo bashi a ce duka kuɗaɗen da take karba na shiga a ce kashi 95-96% na kuɗin ana karban su ne don a biya bashi wannan ba karamin tashin hankali bane
shi kuwa fitaccen malamin addinin musulunci nan Dr. Ahmad Abubakar Muhammad Gummi cewa yake tsohuwar gwamnatin shugaban kasa Buhari fa ta bar ƴan Najeriya cikin ukuba
wallahi gwamnatin da ta wuce ta yi mana bala'i a cikin kasar nan an ce a yi tsarin dokan kasa yanda yake in an rantsar da shugaban kasa to an san babu wani a shari'a duk abin da suka raba ko menene in rashin tsaro ne ya kara taɓalɓarewa in arzikin kasa ne ya kara taɓalɓarewa in tsarin zabe ya kara taɓalɓarewa in shari'a ne ta taɓalɓare ba wani dai abu gashi alheri a ce madalla yanzu gashi gwamnati ta zo tana so ta aiki amma cewa za a iya ce mata sauka ko saboda shari'a shine yake hana ta aiki
malaka da ra'ayi kenan cewa kawai ya kamata ka kun a rantsar duk wata shari'a
imana ba haka kuma ta ba fi sabilillahi wani irin hauka ne wannan ai gaskiya ita ba ta da wuyan tabbatarwa ƙarya ce take buƙatar lokaci ta don ta tabbata kwanakin nan da aka bayar daga yin zabe kafin a rantsar ya isa a yanke duka doka a sanya gaskiya ai isa balle yanzu yayi shekarun computer
ka gamsu da kamun lura yin towo wannan gwamnati
to ai bata fara kamun lura yi ba ai yanzu rabi ta rike ta zo ta samu tikkecin bashi akan ta
eh ai kamar wani magana cire tsaffin jami'an gwamnati irin su gwamnan babban banki shugaban
kasa wannan dole ne a yi shi in ba yi ba ai ya ruguje dole a yi shi kuma kowace gwamnati zo za ta yi shi har yanzu dai ba mu ga kamun lura yi ba sai an yi ministoci an zauna an fito da abubuwan da za a yi sannan za mu ga kamun lura amma yanzu kowane dan Najeriya yana ji kowa na ji a kasar nan
da alamu dai har yanzu akwai tatabur zarbar rakar juna tsakanin bangarori a masarjan tare na jin da ake ganin za a iya barin wasu ƴan majalisar da zaman ta kaba domin kowa ɗaya daga cikin ƴan masarjan tare na Najeriya na jam'iyyar adawa sanata Ahmad Ali wadadan jihar Nasarawa ya ce marasa rinjayen masar dattawan Najeriya fa ba za su rungumo rigima a Masar ba amma fa ba kuma za su bari a raina musu wayo ba
jam'iyyata ta kasance cikin jam'iyyu marasa rinjaye kuma rashin rinjaye a majalisa ba dalili bane na komai da aka kawo daga masu rinjaye ka yake ta kuma ba dalili bane na komai da aka kawo ka yarda da in zaka yake abun ka yake abun da hujja cewa eh abun nan ina yakanta don ta saba wa tsarin mulkin kasa ta saba wa ingancin dan adam ta saba wa mutanen da su da dalilin su ne muka zo nan muke wakilta shikenan dan kuma aka kawo mai kyau duka mu runguma mu tabi yanzu dukkanmu a majalisa mun dauki niyya da kujirin duk taimako da zamu yi wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu don yayi nasara zamu yi masa nasara na ingantar da rayuwar ƴan Najeriya da ita Najeriya kanta amma duk abin da ya saba wa wannan babu ba zamu yi ba Ajiya Madina ta sani ina PDP ina kuma dan shugaban kasa Obasanjo na yaki aqidansa har kotu muka kai shi
game da yin kurin yakice shugaban jam'iyyar APC a tare da Najeriya kan kujerar shi shugaban jam'iyyar sanata Abla Adamu ne yace dudumar dundun durkusar da shi yunkurin wasu mutane ne da ba da su aka ci kasuwa ba amma sun zake suna so sai sun ga da su za a raba riba
batun Abdullahi Adamu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda ba sai yanzu an yi noma an yi girbi an kai lokacin ci kowa gwani ne yanzu Abdullahi Adamu shi ne mai laifi duk abin da ya sabe ne na amince ko ba za a yi rigima da yin a tafi shugabancin APC ba in Allah so yarda ina mun fara PDP ya yi a ja nan a ja can za a je za a je ba za a da Adamu ba Allah ya bani wannan matsayi Allah shi ya san wakafin fitana ba wani mahaluki da ta zo wannan ba abin da yana faɗa kai a'a kana ne duka a so da tafiya a ba so da tafiya ya fadi kire ga duniya ya so da ni lokacin da tafiya da yi tsantai ne ne rike
mun san ba ka ji dadi ba
dadi ne
saboda haka zaka koma PDP
a'udhu billahi dalaka istighfari don Allah ke istighfari don Allah ke istighfari wannan kalamin yake cewa an ce ni Abdullahi da mu kai wallahi san ce ma Allah ya isa dole da wannan magana gaga ya miki ko ya fada miki kaji Allah ya isa kuma dama kin fada kage to kuje ƙaryanku
mu muka yi kagen
ƙaryanku a bakin shi kaje
yanzu jam'iyyar APC a hade take
a bakin shi naji
a jam'iyyar APC a hade take yanzu
insha Allah
ka batutuwan zamu yabbace muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko cewa kullun kwanan duniya fa kwanakin mulkin su ake ci gaba da diba domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1414 ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne suke tafamar ruba kuma a madadin dukkanin wadanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar ganin duk juma'a ta kawo mana tsaraba ni isa lol ikara da kan shirin gabatar da ke cewa sai ko ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to an gaida na isa wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na gaba nasihar juma'a
ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi tsarin koyarwansa kuma tsarin da yazo ya gina duk wani musulmi shine tsarin zaman lafiya zaman lafiyar nan ya kunshi tsakaninsa da ubangijinsa ma'ana annabi Muhammad nan yana yin abinda Allah yake yi ne kawai sannan kuma yana barin abinda Allah yake bari ne kawai sannan abu na biyu na tsarin shi shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine tsarin sa shine na zama da musulmai da wanda ba musulmai ba lafiya don har ya kare shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karban bashi a wanda wajen ba yahudi ko ba yahudan nan ba musulmi bane wani ruwayan hadisi ma ce ba yahudiya ko ba yahudan nan ba musulma bace saka duk yayi mu'amala da musulmi yayi mu'amala da wanda ba musulmi ba kuma an zauna lafiya saka ko tsari ne na yaki na addinin musulunci mu ba ma yin sa kawai haka kawai a ji afka mu wanda ba musulmi ba basu gani ba ma wannan baya cikin tsarin mu saboda haka mu zaman lafiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da duk wani musulmi zaman lafiya sannan ina kira da su wayanda ba musulmi ba na nan Najeriya musamman Najeriya yadda nake rayuwa shine kasa ta Tagado ina kira da mu musulmai da kuma sauran wayanda ba musulmi ba don Allah mu zauna lafiya domin da zamu tuna kakanninmu da iyayenmu mun zo mun same su suna tare kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zauna da wanda ba musulmi ba zaman lafiya saboda ka mu addinin mu musulunci yana koyar da mu zaman lafiya kuma muna kira da su ɗan uwan mu kiristoci wanda muke tare da su don Allah su ma su yi kokari a bangaren su a samu zaman lafiya wannan shine koyarwar addinin mu misali Allah madaukakin sarki yi kodi yaushe yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama asbili hukumi rabbika asbili hukumi rabbika ya kuwa da hukuncin ubangiji zo ka ba lalle bane kai musulmi ka same ta kai so dole kai hakuri da abinda Allah ubangiji hore ma kai ma wanda ba musulmi ba kai hakuri a zauna lafiya duk rayuwar da kake so ba za ka samu ka san ba kasan nan ta mu ce na kiristoci ne na musulmi ne sai aka mara ta mu zauna lafiya to wannan ne za mu samu ci gaba insha Allah
to ka wa mun madalla kafin mu karshi karkare shirin na buga Maryam ta saki dawowa da labarai amma a takaice to a takaice shugaban Russia Vladimir Putin yayi wa mayakan kungiyar Wagner tayin damar ci gaba da aiki a Russia bayan tawayen da suka yi Putin ya faɗi haka ne a wata hira da aka wallafa da yammacin jiya Alhamis Putin wanda jaridar Kommersant ta Russia ta yi hira da shi ya ce wannan na daga cikin tayi akan abubuwa da dama da yayi a wata ganawa da kusan mayaka fiye da 30 da shugaban kungiyar su Yevgeny Prigozhin a ƙarshen watan da ya gabata amma bayan kwanaki biyar mayakan na Wagner suka yi wa shugabannin sojan gwamnatin Russia buri wanda aka dakatar
A gefe guda kuma an sauke wani janar ɗan Rasha da ke kula da dakaran da ke fafatawa a kudancin Ukraine daga mukamansa bayan da ya bayyana matsalolin da dakaransa ke fuskanta, wani mataki da ke nuna barakar da aka samu a rundunar sojan ƙasar tun bayan tawayen da dakarun Yevgeny Prigozhin suka yi. Manjo Janar Ivan Popov, komandan runduna ta 58 a yankin Zaporizhia, wanda ke da mahimmanci da Ukraine ke kokarin kwatowa, ya faɗa a wani sakon sauti da aka turawa dakaransa a daren Laraba cewa an sauke shi daga mukaminsa bayan wata ganawa da yayi da manyan hafsoshin sojan ƙasar, wani mataki da ya bayyana a matsayin cin amanar sojojin Rasha da ke Ukraine.
To masu sauraro, a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Juma'a. Sai kuma zuwa can an jima da hanki don muna raye mu sake shigowa da shirinmu na hanki. Da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai engineer mu Jimmy Cook, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.